Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 1 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa wani bincike ya gano cewa kamfanin Cominet na kasar Faransa ya zubar da tan miliyan 20 na dagwalon ma'adinin uranium mai guba a arewacin Niger.
Kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu. Yanzu abun farin ciki shine France ta yi magana, mutane sun fara saurara. Gaskiya ne ya yi zani wanda ta yi ya yi.
A ci gaba da kawo muku rahotanni kan yanayoyin jihohin Najeriya da kuma nasabarsu da zaben kasar da ke tafe. Yau muna haskaka jihar Bauchi ne. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da rahoto na musamman na Hassan Umar Tambuwal, wanda yau zai mai da hankali ne kan samun matsala da ake ta yi wajen karɓar sabbin kuɗaɗen naira a bankuna. Muna kuma tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Sarfilo Hashin Gumal da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ga labaran duniya. A yau Laraba, Amurka ta saka wasu jami'an 'yan kasuwa da ke alaka da yakin da Rasha ke yi a Ukraine, inda ta saka takunkumi kan wani dalilin makamai da ɗansa da kuma wasu gungun wasu kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta Tsakiya, saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Mali ta Amurka ta bayyana ƙaƙabawa dalilin makamai na ƙasar Rasha Igor Zamenkov takunkumi tare da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke alaka da cibiyar sadarwa ta Zamenkov a Singapore da Cyprus da Bulgaria da Isra'ila da sauran kasashe. Mataimakin sakatare Baitul Malin Amurka Wali Adeyemo ya ce yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkumin da Amurka ta akaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara jefa rundunar soji da masana'antu na Rasha cikin wahala wajen ci gaba da samar da kayan yaki. A ɗaya bangaren kuma, Amurka ta bayyana fargaba kan sakin wani mutum da aka yanke hukuncin kisa a Sudan, inda ta musanta cewa akwai fahimtar juna tsakanin ƙasashen. Wasu 'yan bindiga ne suka harbe John Greenville, mai shekaru 33, ma'aikacin hukumar raya ƙasashe ta Amurka, tare da direbansa Abdulrahman Abbas, ɗan ƙasar Sudan mai shekaru 40, a cikin ruwan harsasai a sabuwar shekarar 2008. Hukumomin Sudan a ranar Litinin ɗin nan sun saki Abdulrahuf Abu Zaid, wanda aka samu da laifin kisan kai, inda lauyansa ya ce hukuncin kotu ne bisa tanadin diyya na shekarar 2020 da Sudan ta yi saboda abin da ya faru a baya. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dimbin sarakunan gargajiya da malamai da kusoshin gwamnati daga sassan arewacin Najeriya na daga cikin dubin da bata al'ummar musulmi da suka halarci sallar jana'iza mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sunusi na jihar Jigawa, wanda Allah ya rasuwa jiya Talata a babban asibitin ƙasa da ke Abuja. Allah ji kansa ya gafarta masa. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
An haifi marigayi mai martaba sarkin dutse Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi a ranar Juma'a 5 ga watan Janairu na shekarar 1945 a garin Yargaba da ke gefen birnin dutse, fadar masarautar dutse kuma shalkwatar gwamnatin jihar Jigawa. Ya fara koyon karatun Alkur'ani yana ɗan shekara 4, kana daga bisani aka saka shi a makarantar elementary a ranar 1 ga watan Afrilu na shekarar 1952, sai babbar primary da ke garin birnin Kudu daga 1957 zuwa 59. Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi ya halarci Jami'ar Ohio ta ƙasar Amurka, inda ya samu digiri a fannin hada-hadar kuɗaɗe daga shekarar 1971 zuwa 74. Ya koyar a Jami'ar Bayar Kano, baya ga aiki a kamfanin NNDC na bunƙasar arewacin Najeriya da sauran cibiyoyi masu zaman kansu, kana ya zama sarkin dutse a shekarar 1995.
Muna da cikakken yaƙini cewa in Allah ya yarda wannan zaɓe da zai zo, hukumar 'yan sanda ta ƙasa a shirye take domin a gama zaɓe lafiya, a tabbatar da wadda jama'a suka zaɓa shi aka bawa. Kuma fadarmu a buɗe take mu ashirye muke mu ba ku goyen baya mu taya ku dan a samu a gama wannan abu lafiya.
Marigayi mai martaba sarkin dutse kenan Alhaji Nuhu Muhammad Sanusi yayin da ya karba kuncin mataimakin babban sufetan ƴan sandan Najeriya a mai kula da shiya ta daya a fadarsa a kwanakin baya. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'adu Abubakar na uku, gwamnan jihar Jigawa da tsaffin gwamnonin jihar, wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar, jami'an gwamnati da sarakunan gargajiya ne suka halarci jana'izar wadda aka yi ta a birnin Dutse fadar gwamnatin Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
To Allah ya ji kansa da kime martaba ya gafarta masa gare da Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi ya lashe takobin ci gaba da toshe kafofin sadarwa na WhatsApp da Instagram a ƙasar, yana mai ɗora alhakin tara tarzoma da aka fara tun fiye da watanni hudu da suka gabata a kansu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta fuskanci gagarumar zanga-zanga bayan mutuwar Mahsa Amini, ɗan shekaru 22 da haihuwa, ƴar kurdawa a ƙasar Iran, a tsakiyar watan Satumba, bayan kama ta da laifin keta ka'idojin mata na ƙasar. Raisi ya yi zargin cewa hanyoyin biyu mallakin babban kamfanin sadarwa na Amurka Meta sun kasance tushen rashin tsaro a ƙasar a lokacin tarzoma da ta ɓarke a baya-bayan nan, da yake magana a gidan talabijin na ƙasar da yammacin ranar Talata. Ministan sadarwa Isa Zafur ya faɗa ranar Laraba cewa Majalisar Koli da ta tsaron ƙasa ta amince da ci gaba da toshe hanyoyin sadarwar na WhatsApp da Instagram a gaban shugaban ƙasa da shugaban shari'a da kuma shugabannin majalisar dokoki.
To Safilu Hashin Gumal, aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, wani binciken ƙwararru a Faransa ya gano cewa kamfanin Cominac, wanda wani bangare ne na babban kamfanin Faransa din nan na Areva mai haƙar ma'adinin uranium a Arlik na jamhuriyar Niger, ya zubar da 10 miliyan 20 na dagwalan ma'adinin uranium wanda ke da tururi mai guba a tsawon shekaru 50 da ya kwashe yana haƙar ma'adanan. Ganin dagwalan na matuƙar illa ga bil'adama da muhalli, tuni hankalin ƙungiyoyi da ke kare muhalli da sauran masu ruwa da tsaki ya tashi. Daga Agadez ga Hamid Mahmud da rahoton.
Rahoton binciken na zuwa ne ƙasa da shekaru biyu bayan da kamfanin na Cominac ya rufe haƙar ƙarfen uranium a Arlit da ke cikin jihar Agadez a arewacin Nijar, inda tsofaffin ma'aikata suka shigar da ƙara a gaban wata kotun ƙasar Faransa da ke birnin Paris kan irin illar da gubar ta yi wa ma'aikata da ke da nasaba da aikin haƙar uranium. Binciken ya ce guba na da matuƙar illa ga muhalli, tuni dai lamarin ya tayar da hankulan ƙungiyoyin da ke kare muhalli. Al-Mustafa Al-Hassan, shugaban ƙungiyar da ke kare muhalli ta Agruman a Agadez.
Gare da France ta yi magana, paske mu kullum ma muna fadi babu wanda yake saurare mu. Yanzu abun farin ciki shi ne France ta yi magana, mutane sun fara saurara. Da gaske ne ya yi rami da wanda ya yi wanda mu paske mun san ya yi haka na yan kai da sai. In suka ce maka a shekara ga abin da suke tonowa, za ka gani ya yi miliyan da ton. Mutane suke shakashi, sai dai kaga mutum yana da rashin lafiya. Ruwa kuma su da kansu suka gani ruwan da suke ciki an bincike su, kuma ruwan da aka bincike su akwai uranium. Kenan sai ya tafi ya shiga cikin ruwa. Kuma wannan sun ce za su binne shi, har yanzu ba su binne shi ba. Kasan kasa ce da ake fiddo uranium yana tare da kasa. Kasan nan kamar a ce dussa ita ce take da cuta. Ta shekara da shekaru kuma za ta ci gaba miliyar da zani.
Fiye da shekaru 50 kamfanin na Cominac ya shafe yana aikin haƙar ƙarfen uranium a Arlit, abin da ya sa wasu mazauna garin da tsofaffin ma'aikata ba su yi mamakin jin abin da rahoton ya bayyana.
Wannan al'amari yana da tada hankali saboda talaka ba abinci ba magani kuma ga goba tana cin shi. To ba shikenan ba, wane ne zai ci tuwon bayan talaka? Ina ma kuɗin da za mu zo a mana magani? Babu likita da za a mana magani, babu abin da za a mana magani. Akwai ta goba cikin gidajen mutane mu, ya za a hidda uranium da she bai shigo cikin gari ba? Ba yiwa, cikin deshen ne miki, kuma shine zai yi da halaka mu. In ka kwanta kanka ciwo cikin kaciwo goba ce ke cimma cikin jikinmu, sun cuta mana sun gyara kansu.
Shi dai kamfanin na Cominac yana daga cikin cibiyoyin haƙar kamfanin Yom da kamfanin Orano na kasar Faransa ya mallaka a Agas da ke arewacin Niger, kuma ya dakatar da aikin sa ne a cikin watan Maris din shekara 2021. Sai dai kamfanin Nokomnak ya bayyana cewa ta bakin manajan kamfanin Asalik Farouk sun mutunta dukkanin ka'idodin da aka gindaya musu. A cikin aiki kamar lokacin da muka fara tsaftace muhalli, ana kulawa da lafiyar jama'a. Ayyukan tsaftace muhalli kama daga ruwan sha da iska da kuma gandun daji, za mu ci gaba da kulawa da su. Asalin mu cikin shekarun da muka shafe a nan, muna mutunta dokokin da aka shimfiɗa ta fuskar fitar da guba. A cikin watan Maris inda ya gabata ne dai kungiyar tsofaffin ma'aikata ta sake maka kamfanin Nokomnak a gaban kotun ma'aikata da ke birnin Yamai saboda rashin cika alƙawarin da suka ɗaukar musu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid daga Niger kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda a ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben ƙasar da ke tafe. Yau muna jihar Bauchi.
Kalaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Jihar Bauchi jiha ce da ta fice a siyasar Najeriya, kasancewarta ita ce jihar da ta samar da Prime Minister Najeriya na farko marigayi Sa Abubakar Tafawa Balewa da kuma marigayi Malam Sa'adu Zungur. An kirkiro da jihar Bauchi a shekarar 1976 daga tsohuwar jihar Arewa maso gabas. Gwanon farar hula na farko shi ne marigayi Alhaji Abubakar Tatare Ali a shekarar 1979 zuwa 1983 a karkashin jami'ar MPN. Gwamnan farar hula na biyu shine marigayi Alhaji Dahiru Muhammad Deba karkashin shugaban kasa na soji Janar Babangida a jami'ar NRC daga shekarar 1992 zuwa watan Nuwamba shekarar 1993. Sai Janar Babangida ya sauka daga mulki ya danka ga hannun marigayi Enes Shonekan a matsayin rikon kwarya kafin marigayi Sani Abacha ya kifar da mulkin. Gwamnan farar hula na uku shine Ahmed Adamu Ma'azu, ya yi mulki daga shekarar 1999 zuwa 2007 a karkashin tutar PDP. Gwamnan farar hula na hudu a jihar shine Malam Isa Yaguda, ya yi mulki daga shekarar 2007 zuwa 2015 a karkashin tutar ANPP. Daga baya kuma sai ya canja sheka zuwa jami'ar PDP. Gwamnan farar hula na biyar da aka yi a jihar Bauchi shine Barista Muhammad Abdullahi Abubakar daga jami'ar APC a shekarar 2015 zuwa 2019. Sai gwamnan jihar Bauchi na biyar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya hau kan kujerar gwamna a shekarar 2019 wanda halin yanzu shi ke rike da ragamar mulkin jihar. Comrade Abdullahi Koli, masanin siyasa a Najeriya, ya yi waiwaye kan yadda siyasar Bauchi take ga kuma abin da ya ce.
To, anan hakika a jihar Bauchi ba kashin yarwa ba ne idan aka zo maganan harka ta siyasa, domin jami'a ce guda idan aka biyar da sauran siyasu suke gudana a sauran jihohi. Irin wayannan da su suka da shi marigayi Sa Abubakar Tafawa Balewa ya harsasa a jihar Bauchi, kuma har gobe ana mutunta wannan darasu suka da ya koyar, musamman bayan shi irin su Sa'adu Zungur da irin su Talibin Bauchi da makamanta waɗanda suka yi fice a siyasar Najeriya saboda irin wannan aƙida da manufofi da tarbiyya da suka samu daga magabata.
Salisu Ahmed Salele, ɗan gwagwarmayar tabbatar da wanzuwar dimokuraɗiyya, ya ce siyasa a jihar Bauchi abin ayaba ne.
A jihar Bauchi sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, sakamakon inda kowa ya fito yake yakin neman zabansa, ƴaƴa a jihar Bauchi sun maida siyasa. Siyasa ce na ka zo ka faɗi ra'ayinka da albarkacin bakinka, mai hankali kuma sai ya sa a faranti.
A ɓangaren siyasar mata akwai ci gaba kamar yadda wata 'yar siyasar ta shaida min.
Ni ce mai suna Halima Isa daga jihar Bauchi. Alhamdulillahi na ga dai siyasar mu ta kasar mu na Bauchi ana samun ci gaba ta gurin mata sosai. Akwai mata wanda suka yi shugabanci kamar 'yan majalisa da kuma mace da ta fito ta yi takarar gwamna.
Daga bisani na tuntubi wasu 'yan jihar Bauchi game da yadda suke bukatar ganin zaɓuɓɓukan za su gudana.
Sunana Lukman Elman daga jihar Bauchi, Bauchi local government. Yadda aka ce za a yi zaɓe tsakani da Allah, dukkan wanda ya ci ya yadda cewa Allah ne ya bashi, wanda ya faɗi kuma ya yadda cewa Allah bai bashi ba, a dai zaɓi lafiya a gama lafiya.
Sunana Zainab Ibrahim daga Bauchi. Fata na Allah Ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya, duk wanda ya ci Allah ya sa a bashi.
Sunayen 'yan takarar kujeran gwamna da suke kan gaba da mataimakansu sun haɗa da Bala Abdulkadir Muhammad da mataimakinsa Awal Muhammad Jato PDP, Air Marshal Baba Sadiq Ritaya da mataimakinsa Shehu Aliyu Musa APC, sai kuma Halliru Daudi Jika da mataimakinsa Muhammad Gadauji Azare AMPP. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Bayan da 'yan Najeriya sun jibge dimbin kudadensu a bankuna daban-daban a fadin Najeriya, sai bankunan suka yi kememe wajen hana masu ajiya a bankuna su fitar da kudadensu a cikin asusun ajiyarsu na bankunan. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da wannan mataki na bankunan Najeriya?
Sunanmu ne Alhaji Wasu Adeola cikin Karakele, Ibadan. Wallahi talai magana banki wallahi sai dai wuya sosai wallahi talai. Eh mutane ya je banki ina so ka dubu goma sai baka dubu daya, ko ina so ka ruba duba sai baka dubu me sai yi da dubu fi sabili lai ajito sai me kodo fa ajito sai talika fa ajito talika ina so mutu fa talika bere talika mutu fa
da ka je neman kudi me banki ya gaya ma da yake baka dubu daya ko dubu biyu
ka yi complete da me banki sai mai bansa ne ya ce wanda bai so ka ruba a fita waje haka yake amma kowa in kana so a yi fara da su ya kira mi sanda sai duke mutane haka yake yi ba chao
Muhammadu Sa'id ne ah mun je su wala yayawa akai banki sai da mun da dubu deri ne yanzu musan karba dubu deri sai ba ne dubu biya kai dubu deri ba na yi ko dubu deri ban samu dubu biya kai ba ne dubu 2000 Allah mu fa men dubu dubu deri
menene hujjar da baka na baka dubu biyu saboda mi
abun ban yi amfani PSC
karba dubu deri sai karba dubu 25 cikin wajen POS ko muna son karba dubu deri PSC an karba dubu 25 fi sabili lai
abun ba zai yi ba mana ejara duniya na mana ko tare sai mutuwa kai wallahi nawa abunda ina gaba ejito sai da bai da gaba fa
yanzu a cikin aljihun kanan kana da kudi
wallahi babu ko sisi ko sai da yi gidan yansu babu ga wanda zai bani karba kudi anon shi yanzu ate babu mona jiyun won yanzu ba kudi
to menene yaran kake ci a gidan yanzu
babu sai Allah wallahi babu sai Allah ajito sai mutane ejito sai wanda bai da shi
sadamu to a gaskiya harkan banki wanga sati kana bakan wahala to saboda satin ga ma ina da biki zanan suna jikka goma da nika so a ban su gida babu su duk ko wani mai PS ni tambaya yace babu su ina da kuɗi cika kaddi na ba su da wani
kila kuɗin ba su kai jikka goma ba
ba maganar jikka goma sun ma 2500 ba su da wani
kuma an ka hana ma jikka goma
min jikka goma in same su
to a bisa wani dalili aka hana ma jikka goma
wallahi dalili abba sani ba dalilin da sun ce wai akwai doka haka
ka tambaye shi mai PS din
na tambaye PS ya ce shi ma yana so ya je banki yana da kuɗi su 1,500,000 babu naira 20,000 kasa a je
banki ya hana shi shi ma shi yasa ya hana ka
shi ma shi yasa ya hana ni yace ma bai da ma sisi a PS ne ne
suna na Bello Kaura na zo an sa kuɗi banki duk da abin da aka gara na tara na ba saboda an ce in ba a ba mutum bai kai kuɗi ne banki ba abin zai lalace wa na zo an sa kuɗi banki kuma dubu uku sun kace za su ba ni
no ka tambaya kai
dubu dari ne ce a baka ni
to ka an ci dubu uku din
a mi zan yi da dubu uku
mi zan yi da dubu uku
to me yasa baka an sa ba dubu uku ba su ci man komi ko da rana ba su isa ta balle in ci tun daga ni ina da iyali ina so in tura da kuɗi can gida ma abin da haka nan ne
to ba ka ganin cewa gare kaɗan da babu
a gara yanzu na ta haka nan da sannan an shi 3,000 wanda da wajen mutum 10 wani abu ba ne 3,000 ba su ci mun komi wallahi
sunana Musa Kardi kuma
ya kaje banki an sa kuɗi
to gaskiya ban samu zuwa banki ba
kana da labarin cewa mutane da sun je banki ba su samu kuɗi ba
to lalle mun labarin sauran jama'a da suka je karɓa kuɗi suka ce kuma hana in ka je karɓa kuɗi wani wuri ba abin da za a baka 2,000 ake baka muna jin sun haɗe mu kan ba mu wada zuwa ba mu tafi ba sannan kuma kasuwancin da muke yi muna ana sai gare mu a ce ba kuɗi
da a ce kaje karɓa kuɗi banki aka ce za a baka 2,000 ko 3,000 za ka karɓa
Allah sai ne hankura in dogara ga rabbu samawati
ka zanna haka nan
eh kwarai
to su yare da mata da yaya su ci
Allah shi zai ci da mu
sunana Alhaji Azika Bodinga, sakataren kungiyar dillalai ta kara a Kinyele. To kasuwanci kan ya ja da ba komai ya tsaya cit, saboda kowa kukan kudin nan yake, idan mai sayar da mai saisuwa babu kudi.
Me yake kawo kukan kudi ga mai sayar da mai saisuwa?
Saboda kowa ya dunkule kudi ne ya sa banki game da canjin gada an kace za a rufe 31 ga watan 1. Kowa ya sa kudin shi kuma an zo an kulle. In ka zo ma an sa yanzu da aka ce an kara kwana 10. In ka zo an sa ka sa ATM babu. Marmakon ma 20,000 da ATM za ta yi suwa, in ka sa ba ka samu komai. In ka shiga banki marmakon 500 da za a baka sai a ce ma ba kudi. Manzo abin da suke ni ba. Ko sun suka dada talakawa yunwa ta kashe su da masu arzikin da talakan doya yanzu an zama guda.
Kun tambaye masu banki dalilin da yasa ba su ba da kudi?
A'a, to ga ma mu tambaye don da inda ka zo wajen account an ka ba da check din ka jira a ba kudi sai a ce ma babu kudi. Dole ka an saka hitowarka.
To yanzu wannan kasuwanci da kuke yi na shanu ko na dabbobi ya yake tafiya ba kudi?
To wallahi bai tafiya, ya tsaya cit. Su ma zuwa can sai din in ka sai san mutun kace za kai mu transfer kudi sai ce shi bai da banki bai son transfer kudi ka sai ka so. Kai kuma nan baka da su duk ka dunkule kayan ka suna banki.
To ana Ibadan ya kuke yi da masu sayan shanu?
To ƴan shanun da muke samu duk wanda ya saye lamba aka muke bashi sai ya yi mana transfer. Abin da ya rage kuma ya je yanka wansa yake sai ya tura mana saura cikin account an mun rasa da zamu yi da su. Kai da baka da karhin ma naira miliyan 1 sai ga ka da miliyan 10 cikin account ɗinka na mutane.
Alhaji Mustafa Kingibi Gambo, a yaro mu ya je ana nema 100,000 da kiyar ya samu 20,000 ya dawo.
Saboda me?
Saboda wai ba za a bayar ba, ka shiga ciki ma babu a waje, kuma FPN ba a cirewa 20,000 haka ake cirewa a waje, wai ba sabo kuma soho ba za a baka ba.
Koko baka aje kudi a banki?
Akwai kudi a banki, wallahi akwai kudi, ba su bayarwa.
To sai wannan lokaci ne suka ce za su ba da kudin?
Wai ai hakuri ne za a samu, za a kiriya komai ka zuwa hakuri haka za ga maka
zuwa wannan lokaci.
Su su ne haka suke faɗa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Jiya talata na je banki a Mina ta jihar Neja. A Mina ni je ni tambaye kudi, ina so in kai kasuwa amma ban samu yadda nake iska mutare kamar za a yi kullo cikin babu mai karba.
Sai ma'aikatan banki ko?
Sai ma'aikatan banki.
To su ma'aikatan banki me suka ce ma?
Su da ni je ni tambaye su kudi na, sun kace su ba su da kudi.
Nawa ka je karba?
Na je karba kusan miliyon 1.
Nawa sun kace za su baka?
Sun kace min komai ba za su ba. Nice to ni yanzu ko kudin mota banda nan zan kwana ko a'a ko a'a. Sun kace to su gaskiya yanzu ba su da ko sisi. Don hakan gado Allah Buhari yayi kokari ya taimaka talaka. Wallahi talaka ya shiga matsala.
Sunana Bala Ibrahim daga nan Benin Oyo State.
Kana labarin yanda aka harkoki a banki?
Wallahi ina da labari saboda jama'a da yawa san kawon bisa shi na daga na sai suwa na tura musu kudi amma san ki an suwa ba magana zuwa kasuwa. Ba a bani ba kuma ba ba falaki na ba duk sanan banki an rike. Ba san dalili ba san hujja ba.
Kamar kudin sun kai nawa?
Sa su kai misalin kawon miliyan 7 haka ko zuwa 8.
Sunana Hassana. Ni sana'antu wani ke.
Ko masu shanu suna ce ai an sai shanu sai a ce ai musu transfer. Masu awaki su ce ai musu transfer. Masu shinkafa da wake su ce ai musu transfer. To ku masu sai da tuwo ko abinci kuma transfer ake muku?
To mu kanana waɗanda zamu je mu sai shinkafan bamu da kudin sai shinkafa. Duk masu abinci sun rufe shagunan su, yuwa ma na kashe mutane. Ni din ga wanda kake magana da ni ban san banki ba. Daji na tashi daji aka haifa. Ban taba gani yanda ake transfer ba. Bare in yi a bani kudin tuwo ta waya.
Cikin customomin ki masu tunto akwai wanda ya cito ya miƙe tsaye ce miki bayar kudi sai dai ya miki transfer.
Da yawa ma shi yasa na rufe shago na bana aikin abincin.
To baki ganin gari ki bude kina samun malada idan an cito.
To tunda banda account din me ina za a tura min?
Idan baki aikin tuwo ba, ke la'akari da cewa mutane da yawa za su galabaita saboda rashin cin abinci?
Haka ne. To kuma ina wani ya kare in wannan abun ya wuce ina zan samu tunda ni talaka ne sai na auna in sayar.
Yin transfer wani abu ne da zamani ya zo da shi. Baki kokari ke ma ki bi wannan tsari domin ki rinka sayar da tuwo ta hanyar transfer.
Gaskiya ban da wannan ilimi, ni bahillata ce ta daji kungurmin daji ma.
Sunana Muhammad Awal Yalwan Shandam, Agbada local government.
Da yake kana ƙauyen Ibadan babban birnin jihar Oyo, yaya harkar kuɗi take a can wajen karɓa a banki?
Tsakani da Allah shekaran jiya dai mu anguwan mu ba min biyan shi ko ɗaya da ya buɗe. A jiya kuma ɗaiɗai ku aka samu suka buɗe. In ka je karɓan duk naira 1,000 sai ka ba da naira 100 a kan shi.
A banki koko a wajen POS?
A wurin POS banki ma baka iya samun shiga gaskiya. Akwai wani dillalin mu da ya je an san kuɗi 300,000 a banki. Tun safe har zuwa yamma abin da aka ba shi 200,500.
Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya.
Wasanni a takaice.
Ko
Hamilton John Kunmi na hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya kebe ya haramci ko dai taron Ghana City dubu biyu a kan kocin Asante Kotokos sai da Zebo. Kwamitin ya caji Zebo ne bisa kokarin da ya yi na farma jami'an wasa bayan sun sha kashi da ci a hannun Bechim United a Bechim ran 3 ga watan Nuwamban shekara ta 2022. Game da abin da kungiyar ta ce ne Zebo ya kuma nuna wasu halaye da su a iya jefa wasan cikin rudani. Ga yadda aka yi hukunci a kansa, kwamitin na ladabtarwa ta sami Saidu Zebo da laifin karya doka mai lamba 34 na ka'idodin Premier League Ghana. Sai dai ta amsa roƙon Saidu Zebo akan haka kwamitin ya yi hukunci kamar haka. An ci Saidu Zebo tarar CD 2000 na biyu. An yi wa Saidu Zebo kashedi cewar in ya sake nuna irin wannan hali za a masa hukunci mai tsanani. Dan wasan tsakiya na kungiyar Blasters Ghana Mohammed Kudus ya aika wa abokin wasansa Kamal De Suleiman wani sakon tayin murna dangane da komawansa Southampton. Dan wasan na Ghana ya kula yarjejeniyar shekara 4 da rabi yadda zai shiga ayarin ɗan wasan Turai daga kungiyar Stade Rennais a ranar ƙarshe na kulle kasuwar ɗan wasa. Kudus wadda aboki ne na Kamal De tun sa'ar da suke wasa a Dream Academy har aka koma saduwa a FC North Zealand. Kayeshi dan Hajiya Kudus ya rubuta a Twitter domin nuna farin cikinsa ga wannan tafiya na Southampton. Suleiman na jiran a yi clearing ɗinsa kuma zai iya yin wasansa na farko a ligin ɗin Premier Ingila sa'ad da za su bakunci Brentford. Andre Ayew ya shirya tsaf don shawartawa da ƙungiyoyin wasan Premier League guda biyu da sun ka hada da Everton bayan ya yanke shawarar zai koma Turai. Dan wasan na Ghana na akan hanyarsa na komawa London inda zai sadu da jami'ai daga Everton da wani club daban akan yiwuwar yin transfer. Andre Ayew dai dan wasa ne da babu wani sadaki a kansa bayan ya kawo ƙarshen kwandilarsa da ta fahimtar juna da club ɗin Al-Assad. Ya yanke shawarar komawa Turai inda kuma ya zabi Ingila a matsayin inda ya fi soyuwa gare shi da kuma kungiyoyin Premier League din da ya ce suna ba shi sha'awar gaske. A shekara ta 2021 Andre Ayew ya bar Swansea bayan sau biyu yana jagoransu zuwa gasan zakaru na fidda gwani da goluka 31 ya taimaka da 11. An zabi dan wasan gaban na Black Stars ɗin ƙasar Ghana Inaki Williams a matsayin dan wasan Afirka mafi kyau a zagayen farko na La Liga Spaniya. Dan wasan na Ghana haifafen Spaniya ya ci kwallaye 5 cikin wasanni 18 ya lashe wannan kyauta. Williams ya doke Yasin Bona na Sevilla da Ronaldo Mandava Atletico Madrid Joseph Edu na RC Celta sai Parthesis na Rayo Vallecano da Nicolas Jackson Villarreal FC da Yusuf Sabale Real Betis. Wannan kyauta ta yabo ne mai girma dangane da gaddamawar da ƴan wasa na Afirka ke bayarwa ga wasan La Liga cikin shekaru tare da amanna da girman sosai na sha'awar La Liga da ƴan wasan Afirka ke yi. Wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwanul La Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To a gaida Ridwan da labaran wasanni da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice yau Laraba Amurka ta saka wasu jami'an ƴan kasuwa da ke alaka da yakin da Rasha ke yi a Ukraine inda ta saka takunkumi kan wanda lalan makamai da ɗansa da kuma wasu gungun wasu kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta Tsakiya saboda kokarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon kusan shekara guda. Ma'aikatar baitin malam Amurka ta bayyana wato ta bayyana kakabawa dillalin makamai na kasar Rasha Igor Zmenkov takunkumi tare da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaka da cibiyar sadarwa ta Zmenkov a Singapore da Cyprus da Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. A ɗaya ɓangaren kuma Amurka ta bayyana fargaba kan sakin wani mutum da aka yanke hukuncin kisa a Sudan inda ta musanta cewa akwai fahimtar juna a tsakanin ƙasashen. Wasu 'yan bindiga ne suka harbe Jane Greenville mai shekaru 33 ma'aikacin hukumar raya kasashe ta Amurka tare da ɗansa Abdulrahman Abbas ɗan ƙasar Sudan mai shekaru 40 a cikin ruwan harsasai a sabo shekarar 2008.
to masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu abadadin Safilu Hashin Gumel da ya tani gabatar da shirin da Julie Legislation, wacce ta haɗa komai da kuma injiniyan mu na yanzu Patrick. Ni Ibrahim Kalbasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.